Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman a yau Laraba ta farko a watan Nuwamba shekara ta 2020, wadda ta kasance kashigarin zaben shugaban kasa a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga muhimman kanin labarai.
Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohi da ke gabar Amurka ta gabas da duk fadin Amurka, bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su bai wa shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin, ko kuma su miƙa fadar White House ga ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Bisa ga dukkan alamu, ƙoƙari da ake yi na kare kayayyakin zaɓe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar Australia, wasu 'yan bindiga sun kai mummunan hari kan mai uwa da wabi.
Duk mai sha'awar yin takarar zama shugaban ƙasa a Amurka sai ya cika wasu sharaɗa uku, kamar yadda yake a tsarin mulkin ƙasar.
Shekaru 100 bayan dokar da ta ba mata 'yancin yin zaɓe, mata masu kada ƙuri'a na tasiri sosai a zaɓukan Amurka. A duk zaɓukan shugaban ƙasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964.
Yanzu abin da zamu ce da kan mulkin ɗin Trump, to dai wasu suna ganin kamar zai iya lashe sabi, amma da wuya.
Kamata yin mutane su sani, Joe Biden wato ma'aikaci ne kuma yana da alkawari, kuma mai cika alkawari ne.
Abinda shirin namu ya ta'allaka kai kenan yau, sai ku kasance tare da mu domin jin yadda aka yi wannan zaɓe. Sabili da haka, za mu jingine shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyin na, amma kafin mu kai ga haka, ga Aisha Sule da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar Amurka ta gabas da duk fadin Amurka, bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su bai wa shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin shekaru hudu, ko kuma su miƙa fadar White House ga ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Miliyoyin ƙuri'un da aka kada jiya Talata sun ƙaru ne akan ƙuri'u sama da miliyan 100 da aka jefa yayin buɗe rumfunan zaɓe da wuri, yayin da Amurkawa ke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Amurka da jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi. Ana tsammanin yawan masu jefa ƙuri'u zai yi sama duk da rikice-rikicen da annobar coronavirus ta haifar. A cikin sa'o'i masu zuwa, za a mai da hankali ne sosai ga gidayar ƙuri'u a jihohin Florida da North Carolina, suka taimaka wajen ingiza Trump zuwa nasara a shekara ta 2016, kuma inda zaben jin ra'ayin masu jefa ƙuri'u a wannan shekara ya nuna Trump da Biden suna kankan da juna. Yankin gabashin jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga kuma shine aka fi mai da hankali, amma ba lalle bane a fitar da cikakken sakamakon ba har sai ya dauki tsawon kwanaki. Masu sharhi sun ce dukkan jihohin uku na da matukar muhimmanci ga Trump idan har yana son wa'adi na biyu, kuma ya guji zama shugaban ƙasa na uku a cikin shekaru 40 da suka gabata da ya fadi neman sake tsayawa takara. Bisa ga dukkan alamu, ƙoƙari da aka yi na kare kayayyakin zaɓe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin miliyoyin Amurkawa sun kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu. Jami'an tsaro a zaben na Amurka sun bayyana jin daɗinsu tun da cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kaɗa ƙuri'u ƙofa a jiya Talata, a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a. Wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da ya wa manema labarai bayani, kuma ya ce a sakai sunan shi, ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta 2016, inda masu kutsen yanar gizo na Rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi 50 na Amurka. A wannan karan, daidai yake da kowace ranar zaɓe, kuma kamar ma kowace Talata kawai, a cewar jami'an. duk da cewa an samu 'yan matsaloli a fadin Amurka, amma an magance mafi yawansu.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu shiga batun babban zaben da aka gudanar jiya a nan Amurka, inda banda zaben shugaban ƙasa an kuma yi zaben 'yan majalisa, yayin da waɗansu jihohi suka kaɗa kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da muhimmanci a jihohinsu, da suka haɗa da batun halatta sayar da tabar wiwi a shaguna na musamman domin jinya marasa lafiya. Abokin aikin Masar Fil Hashim Gumel ya hada mana rahoto kan yadda zaben Amurka ke tafiya, ga kuma rahoton nasa.
Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanadi ka'idoji da tsari ga dukkan wanda ke son zama shugaban ƙasa. Da farko, duk mai sha'awar yin takarar zama shugaban ƙasa a Amurka sai ya cika wasu sharaɗa uku kamar yadda yake a tsarin mulkin ƙasar. Na farko, tilas mutum ya kasance haifaffen Amurka. Kana shekarunsa sun kai aƙalla 35 a duniya, yayin da kuma ake buƙata mai sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasar Amurka ya zauna a cikin ƙasa har na tsawon aƙalla shekaru 14 a jere. Amurka na da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, jam'iyyar Republican da Democrat, amma ba dole ba ne mutum ya tsaya takara ƙarƙashin waɗannan jam'iyyu biyu ba. Yana iya tsayawa takara a matsayin mai zaman kansa, wato independent. Bayan mutum ya zaɓi jam'iyyar da yake sha'awar tsayawa takara, ya kuma yi rijista, daga nan jam'iyya za ta gudanar da zaben fidda ɗan takara cikin mutanen da suka nuna sha'awar tsayawa takarar. Bisa al'ada, manyan jam'iyyun Amurka biyu, Republican da Democrat, suna gudanar da babban taron jam'iyya na ƙasa domin bayyana tare da tabbatar da wanda aka zaɓa ya zama ɗan takarar jam'iyya a hukumance. Daga nan 'yan takarar jam'iyyun da aka zaɓa za su ɗauki lokaci suna tuntuɓa da shawarwari kafin su zaɓi mataimakansu, su kuma ci gaba da yaƙin neman zaɓe. Daga lokacin da jam'iyya ta tsaida ɗan takara, ya zama mai yanke hukunci da kuma ikon zartarwa ko tsawatarwa a jam'iyyar. 'Yan takara ka gudanar tarukan neman tallafin kuɗaɗe da za su gudanar da kamfen ɗinsu. Ana amfani da kuɗaɗen ne wajen yin tallace-tallacen yaƙin neman zaɓe a gidajen talabijin da rediyo, har ma da shafukan yanar gizo da kafafen sada zumunta, domin neman ƙuri'un 'yan ƙasa da za su yi zaɓe. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba duk 'yan ƙasa da suka cika shekaru 18 da haihuwa 'yancin yin zaɓe. Ɗan ƙasa zai iya zama haifaffen Amurka ko kuma wanda aka haifa a wata ƙasa, amma ya samu ikon zama ɗan ƙasa a Amurka. Kana tilas ne ya kasance wanda bai aikata wani babban laifi ba, wanda kuma yake da rijistar yin zaɓe. Sai dai tsarin ya ba mutum dama ya je rumfar zaɓe da takardar shaidar haihuwa da kuma inda yake zaune, a yi mishi rijista nan take a rumfar zaɓe ya kuma kaɗa ƙuri'a. Amurka tana da jihohi 50 da kuma babban birnin tarayya da ake kira Washington DC ko kuma gundumar Columbia, inda ta kasance fadar mulkin Amurka, wadda ba ta da wakilai a majalisun dokokin ƙasar, kuma ba ta da gwamna. Sai dai tana shiga zaben shugaban ƙasa kamar yadda ake yi a dukkan jihohi, tana kuma da wakilai da ke zaben shugaban ƙasa. Akasin sauran zaɓukan Amurka, inda wanda ya samu ƙuri'u mafi yawa yake zama wanda aka zaɓa, zaben shugaban ƙasa tsarin shi ya bambanta. Akan fara hasashen wanda zai lashe zaɓe daga yawan jihohin da ya lashe. Waɗanda suke da wakilai da suke turawa su tabbatar da zaɓen shugaban ƙasa. Wannan tsarin wakilai da ake kira Electoral College tsari ne da aka raba ƙuri'u 538 ga dukkan jihohin da ke Amurka. Ɗan takara yana kwashe dukkan yawan wakilai a jihar da ya lashe zaɓe. Duk da yake jihohin da kuma gundumar Columbia suna da kasansu cikin wakilai 538, sai dai na wasu jihohin ya fi na wasu yawa. Alal misali, jihar California tana da wakilai 55, amma jihar New York tana da wakilai 29, jihar Nevada kuma tana da wakilai 6 rak. 'Yan takara kan maida hankali ga jihohin da suka fi yawan ƙuri'u domin neman samun ƙuri'u 270 cikin 538 da zai tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasa. Hakan na nufin ba yawan ƙuri'un jama'a masu rinjaye ba ne ke zaɓar shugaban ƙasa ba, yawan ƙuri'un wakilan Electoral College ne ke zaɓar shugaban ƙasa. Ko da yake kundin tsarin mulki bai buƙaci wakilan jihohi su kada ƙuri'a bisa ga zaɓin da al'ummar jihar suka yi ba, jihohi da dama suna bin ra'ayin al'ummomin jihohinsu wajen zaɓen shugaban ƙasa. Saboda haka yana da wuya dan takara ya lashe ƙuri'u a jihohin da ya samu adadin wakilai da yake bukata ya zama shugaban ƙasa, amma ya gaza samun goyen bayan wakilai masu zaben shugaban ƙasa wanda ake kira Electoral College. Sau biyar ne a tarihin Amurka dan takara ya samu mafiya yawan ƙuri'u amma ya fadi. Haka ta faru a shekarar 2016 da shekarar 2000 da kuma sau uku a karni na 18. Idan babu ɗan takarar da ya samu ƙuri'un masu zaben shugaban ƙasa 270 da ake bukata, sai zaben ya koma majalisar wakilai wadda za ta kada ƙuri'a ta zaɓi shugaban ƙasa daga cikin ɗan takarar shugaban ƙasa uku da ke kan gaba. Kana wanda ke biye da shi ya zama shugaban ƙasa. Sai dai haka ta faru ne sau ɗaya rak a tarihin Amurka, inda a shekarar 1824 majalisar wakilai ta zaɓi John Quincy ya zama shugaban ƙasa. Yana da wuya hakan ta faru a zaben da za a yi tsakanin 'yan takara biyu. Ana rantsar da sabon shugaban ƙasa ko kuma sake rantsar da shugaban ƙasa a wani wa'adin mulki na shekaru huɗu ranar 20 ga watan Janairu, ranar da wa'adin mulki ke farawa da kuma ƙarewa. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC.
A gaida Sarfilu, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aishatu da ƙarin bayanai akan halin da duniya ke ciki.
Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar Australia, lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunar hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya Litinin. Wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum 15 suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin. Shugaban kasar Sebastian Kurz ya bayyana da harin daukar fansa da ta'addanci. Jami'ai a babban birnin na Australia sun ce har yanzu ba su tantance yawan 'yan ta'addan da suka kai harin ba, wanda suka kai kan jama'a da ke harkokinsu a wuraren shan barasa da gizajen cin abinci a daren ƙarshe kafin kasar ta shiga kulle. Shedu da suka gane wa idanunsu yadda abin ya faru sun ce suna zaton 'yan bindiga da yawa ne suka bude wuta akan wuraren shan barasa da gidajen cin abinci kusa da Sheridan Plaza da ke magudanar ruwan Donab. Wani bidiyo da aka yada a dandalin sada zumunta ya nuna wani dan bindiga sanye da kayan motsa jiki yana harba bindiga mai sarrafa kanta sau da yawa akan wani mutum, kuma bayan ya tafi ya sake komawa ya kara harbinsa da wata karamar bindiga. A jiya Talata, 'yan sandan Zimbabwe sun kama wani ɗan jarida a karo na biyu wanda ke sukar gwamnati. Lauyansa ya ce wannan karan an kama shi ne da laifin raina kotu da ke da alaka da wani abu da ya wallafa a shafinsa na Twitter. An kama Hopewell Chin-Ono a karo na farko a watan Yuni da laifin rubuta labarin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. An tsare shi ne na fiye da wata ɗaya a gidan kaso mai matsanancin tsaro, kafin aka sake shi bisa beli a ranar 2 ga watan Satumba da zimmar ba zai sake wallafa wani labari a shafinsa na Twitter ba har sai an gama shari'ar tasa. Amma Chin-Ono sai ya bude sabon shafi na Twitter da yake amfani da shi ya yada labarai da suka shafi cin hanci da kuma sukar gwamnatin shugaba Emmerson Mnangagwa. Kamen na Chin-Ono da wasu 'yan rajin kare al'umma ya janyo wa gwamnati suka cewa tana kama 'yan adawa, zargin da mahukunta suka musa. Rundunar sojin ruwan Sri Lanka da wasu ƙungiyoyi sun ceto wasu manyan kifaye da ake kira whale sama da 100 jiya Talata, yayin da suka fito gabar teku suka kasa komawa ruwa a kudu maso yammacin kasar. Sojin ruwa da tawagar dogarawan teku masu ceto rayuka na Sri Lanka da 'yan sanda da masu aikin sa kai da kuma sauran mazauna yankin, dukkaninsu sun bayar da gudumawa a wannan aiki na ceto. Wasu mazauna ƙauyen sun bijirewa dokar hana fita ta coronavirus domin haɗuwa da jami'ai da dogarawan tekun wajen aikin mayar da halittun ruwan cikin teku. Tawagar masu ceton sun samu nasarar maida akalla manyan kifayen cikin teku. Akalla guda 2 ne daga cikin halittun ruwan suka sami raunuka kuma suka mutu, amma an binne su.
Da Aisha Tisle da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana da saƙo kai tsaye a kodayaushe a lamba 202-205 9942. Kada a manta a fara da sa alamar karawa daya kafin buga wannan lambar. To bari mu. To madalla, bari mu koma kan zaben Amurka. Mata a Amurka kamar kasashe da dama da demokradiya ta ci gaba suna taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban kasa. Domin jaddada tasirin su, mata sun gudanar da gangami a duk fadin kasar Amurka gabanin zabe da nufin fadakar da ƴan uwan su kan muhimmancin wannan zabe. Abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta nazarci tasirin mata a zaben, ga kuma rahoton da ta hada mana.
Shekaru 100 bayan dokar da ta ba mata ƴancin yin zabe, mata masu kada kuri'a na tasiri sosai a zabukan Amurka. A duk zabukan shugaban kasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964, ƙarin mata fiye da maza ne suka kada kuri'a, kuma tun daga shekarar 1980, jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kada kuri'a. Helen Bako, ƴar Najeriya ce da ke zama a jihar California a Amurka, ta ce mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zabukan kasar.
Mata tun ba ga bakakin mata
baƙar fata,
su ne suke ko a cikin party na Democrat, su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su karfafa wayansu mata, mutane dai ba mata kawai ba, su fita su yi zabe.
Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben 'yan takara daga jam'iyyar Democrat, musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016, lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat, Trump ya samu kuri'un maza kashi 52 cikin 100, mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben 'yan takara, kuma me hakan ke nufi?
To yawancin lokaci Democrats ne suke bada zarafi ma mata domin a zabe su. Republicans ba su cika bada zarafi ma mata su nemi matsayi ba.
Shin wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaben?
Aha, mata sun fita da dama. In kin lura a cikin kwanakin nan, ba a taɓa fita a jefa kuri'a kamar yadda ake fitowa yanzu ba, musamman mata matasa. Su ne fa suke kan gaba, su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane, su yi magana, su karfafa su ku fito.
Bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kada kuri'a a karon farko shine a zaben shekarar 1980, lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki, batun da har yau ake takaddama a kansa. Wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa gibin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kada kuri'a na da nasaba da karfin tattalin arzikinsu da kuma yadda siyasar Amurka ta raba manyan jam'iyyun kasar biyu a kan wasu muhimman batutuwa. Elizabeth Kingsbury, lawyer ce da ke zama a birnin Washington DC, ta ce jam'iyyar Democrat ta zaba a shekarar 2012 saboda yadda 'yan Republican ke daukar batutuwan mata.
It seems to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women that we've worked to establish over the past several decades.
Ta ce a gani na a duk lokutan zabe jam'iyyar Republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da muka yi gwagwarmayar samun su shekaru da dama da suka wuce. Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata bane ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. Ta ce mun tattara nan ne don mu nuna jin daɗinmu a kan shugaba Donald Trump. Mata na son Trump, shi ya sa muke so kowa ya gani. Ta ƙara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin Trump. Yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020. Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
sauke ma Maryam alheri ya gaishe ki. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yana birnin New York yanzu haka domin sa ido akan yadda zaben ya gudana. To Baba, menene ka lura da shi a wannan zabe?
To alheri, a nan New York an yi zabe lamun lafiya, amma kuma akwai fargaban gudanar da zanga-zanga mai tsanani, lamarin da ya sa jami'an tsaro suka dade shiri kan shiri domin dakile duk wata rigima da ka iya tasowa. Haka ne ma ya sa masu shaguna a cibiyar kasuwanci ta gundubar Manhattan ko kuma downtown Manhattan suka yi ta kafe-kafen katako a gaban shagunan su domin kare kayan su daga yan bata gari da ka iya shiga cikin zanga-zangar lumana su tabka miyagun ayyuka. Yan kasuwan sun ce tana yiwuwa a sake samun bardan da aka yi musu a baya a lokacin da aka yi zanga-zangar kashe bakar fatar na George Floyd. Sheko shugaban yan sandan New York Terrence Monahan ya ce jami'an sa za su dakile duk wata barazana da ka iya biyo bayan fidda sakamakon zabe.
We will have additional officers ready to respond to any type of incident. They will, as always.
Ya ce za mu samar da karin jami'ai da suka kimtsa domin maida martani ga kowane irin abin da zai taso. Kamar kullum za su bada damar yin zanga-zangar lumana, amma kuma za su taka wa duk wanda ke da niyyar tada rikici ko barna mulki. Malam Ibrahim Garba tsohon jami'in tsaro ne a birnin New York, wanda ya mana tsokaci akan yiwuwar zanga-zangar da ake hasashe a New York.
Kamar yadda dai aka sani, tarihin yin zanga-zanga a nan din yana nan dama baya nan ba, amma ya canza gaba ɗaya saboda yadda abubuwa suke tafiya. Jami'an tsaro suna iya gudugudunsu, amma kuma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To na tabbatar abubuwa za su zo su rinchabe. To ni shawaran da nake bayarwa shine, duk mutumin da yake cikin gari ta bangaren da dai da ake kyauta zaton wannan hayaniyar za ta taso, to dole ne mutum ya kiyaye kansa.
To sai dai na kuma tambayi Malam Ibrahim Garba, to ko ya yi ga wannan zabe idan ya kwatanta da shekaru hudu da suka shuɗe?
Gaskiya lokacin da na tafi lokacin asuba ne sosai, amma abin ya bani mamaki kasancewar yanda na tarar dogon malayi ne a wajen zaben wanda ban taba gani ba. Ina ganin haka sai na ce wannan abin ya tabbata daga irin abubuwan da suke faruwa a kasar da ya sa mutane suka yi yunkuri suka ga akwai buƙatar da wajibcin lalle za a fito a kada ƙuri'a domin irin abubuwan da suke faruwa da ya shafi damuwansu.
Amma kuma a lokacin da dan isa rumfar zaɓe da ke kan hanyar Tremont and Davidson a gundumar Bronx, na iske layin masu kada ƙuri'a na tafiya cikin sauƙi. A nan kuma na yi kicibis da Malam Mahmud wanda ya kammala jefa ƙuri'arsa.
Na ga police zanga ya simple, to she na move kuma very well, so she na ga yanzu this time yana good.
To wai me kake gani ne ya kawo sauƙin shi ne?
Eh, saboda in ka je na ga layin bai da sauƙi, kuma kowa ya san number sin shi, an ajejere number, so shi in ka je kaga nan ka je wurin duka sha baka form ka je ka vote.
Baba Yaku Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin New York.
Gaishenka, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ne, da za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Wakilin Magarba Awal ya naɗo ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin Yaoundé a ƙasar Kamaru ga abin da suke cewa akan ƴan takarar.
Yanzu abin da za mu ce da kan mulkin ɗin Trump, to dai wasu suna ganin kamar zai iya lashe zaɓe, amma da wuya. Kasancewa da kamar wannan cutar corona ba ta kawo masa wato wannan barazana ba a wannan ƙasar, wanda shi ma kanshi ya yi sakaci ƙwarai da gaske wajen kawo kariya ga al'umman ƙasar. Wannan ne yasa da jiyar ma har mutane da yawa suka rasa rayukansu, kuma an ga cewa akwai da dama wanda suka rasa ainihin wato ayyukansu. Bayan can Trump ya yi kokari matuƙa wajen tada tattalin arzikin ƙasar wato Amurka, kasancewa akwai wasu takunkumin da ya wato auka wasu ƙasashe, musamman ƙasar China da ƙasar makwabciyarsa ƙasar Canada da makwabciyarsa ƙasar Mexico da ƙasar Faransa, inda ya ba su wato Amurkawa damar, in dai Amurka ba ta samu wato wani abin da zai taimaka wa ƙasarsa ta fannin cinikayya ba, to shi a wajensa ba zai iya tabbatar da irin waɗannan yarjejeniya waɗanda shi ya samu tun mulkin wato Barack Obama da sauran. Wato a ganinsa inda Barack Obama da sauran shugabannin suna kishin wato ƙasarsu da Amurkawa, to da sun yi ƙoƙari na ganin cewa sun tabbatar da wannan tun lokacinsu, da shi je ba zai zo ya ci gaba da gyara wato ya kawo gyara kamar da shi ya yi faɗa fa kan wannan aikin da suka yi. Amma a gaskiya idan ka lura a mulkin Trump wato an rage ainihin marasa aiki, amma kuma sai ga corona ta zo ta ainihin wato ɓata masa aiki, domin shi da ya yi ƙoƙari ma a wannan lokacin ya yaƙi wannan corona tun da ma bai farkon tafiyar ma bai yi da ita ba, amma yanzu corona ta shiga ƙasar ta kashe mutane sama da 250,000, kuma waɗanda suka rasa ayyukansu yanzu suna ɗaura nauyin ne bisa kan Trump. A ganin su shi ne bai ƙoƙari ya magance waɗannan matsalolin ba waɗanda ainihin suka shigar da su cikin halin suke ciki na rashin aiki.
Malam Zakari shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ganin yadda takara na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi ƙoƙari wajen maido da waɗansu harkoki wanda shugaban barin gado Donald Trump ya yanke tsakaninsa da waɗansu ƙasashe na duniya.
Kamata ya mutane su sani Joe Biden wato ma'aikaci ne kuma yana da alƙawari kuma mai cika alƙawari ne. Kakama da cewa Joe Biden na masaniya a harkokin wato siyasar zance kasar Amurka ko kuma zance duniya baki daya, da yake duk wani jagoranci Amurka shine wato kamar masani a harkokin siyasar duniya baki daya, duk da cewa ya kasance a matsayin sa na mataimakin shugaba Barack Obama na wancan lokacin, sai kasance yanzu yana neman wannan kujerar. Ba abin da zan iya cewa sai dai wato ce Joe Biden ya kware ta wani bangare. Joe Biden ba za a manta ba lokacin da aka yaƙi ainihin ƙasar Iraki, ya mara wa ainihin George Bush a wani lokacin baya, ya bashi goyon baya sosai.
To a gaida malamai shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Aishatu da tashin muhimman kanin labarai.
Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar Amurka ta gabas da duk faɗin Amurka bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su baiwa shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin shekaru huɗu ko kuma su miƙa fadar White House ga ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Miliyoyin ƙuri'un da aka kaɗa jiya Talata sun ƙaru ne akan ƙuri'u sama da miliyan 100 da aka jefa yayin buɗe rumfunan zaɓe da wuri, yayin da Amurkawa ke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Amurka da jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi. A cikin sa'o'i masu zuwa za a maida hankali ne sosai ga ƙidayar ƙuri'u a jihohin Florida da North Carolina. Bisa ga dukkan alamu, ƙoƙari da aka yi na kare kayayyakin zaɓe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin miliyoyin Amurkawa sun kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu. Jami'an tsaro a zaɓen na Amurka sun bayyana jin daɗinsu tun da cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kaɗa ƙuri'u ƙofa a jiya Talata a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a. Wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da yawa manema labarai bayani kuma ya ce a saka sunan shi, ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta 2016, inda masu kutsen yanar gizo na Rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi 50 na Amurka. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar Australia, lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunar hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya Litinin. Wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum 15 suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin. Shugaban kasar Sebastian Kurz ya bayyana harin daukar fansa da ta'addanci.
A gaishe ki. Masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokaci, amma kada a yi nisa nan da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da kuma shirye-shirye kan zaben Amurka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro Diodone da ya hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan Mateo Alheri, ke muku fata alheri.